والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بايعك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوضع متعشي درسينا عشرون مجلسينا عشرونكم zamu tashi kan sabon babi shine babi na biyar wanda malam yace da shi babul muraqaba babin bayani akan wani abu da ake cewa da shi al muraqaba in kullu razaku ga akwai alaka akwai dangantaka tsakanin wannan babin da ko babin da ya gabata babin da ya gabata shine babu sirri gaskiya a aiki da magana da kuma sauran mu'amala tsakanin kai da Allah tsakanin kai da bayin Allah to idan aka samu gaskiya in ba a samu muraqaba ba ba ta kai aikin yake kaiwa gaci ba abinda ake cewa da shi muraqaba idan kana fili ko kana koyi kana kai kadai inda ba a ganin ka ko kana wani gari ko kana wata kasa wanda kake jin kai ba ko ne a san ba kada dangi ba kada aminai ba kada masu fada ko kuma wanda za su kawata maka to in kai niyyar za ka yi wani abu wanda Allah baya so sai ka tuna cewa Allah ina kallon ka ya san abin da za ka yi in na aiki ne in na magana ne ya san abin da za ka faɗa so da ka sai ya zamanto mutum sai ibar duk abin da zai yi wanda Allah baya so saboda muraqaba ita muraqaba wato wani mataki ne daga cikin matakai na al-ihsan Malik ibn al-Qayyim yayi bayanin muraqaba da kuma mushahada a cikin littafin Madarijus Salikin wanda iwa من هاد الثائرين الشريدي لا شيخ الإسلام الهروي تو ذاك جاء زامتي أقي الإسلام أقي الإيمان سنة أقي الإحسان شيكم إحسان إن أقي متاكين دم تنزيد ألا كابايا إحساني سيكي متاكين المراقبة إحساني شيني وجن كو تتعيكي بينسا دا كو da yin sa dan Allah da kuma neman kusanci da Allah sakamakon wannan aiki shine malam yace qala Allah ta'ala allazi yaraka hina taqum shine wanda yake kallon ka lokacin da kake tashi izuwa sallaki wa taqallubaka da kuma yadda kake jujjuyawa fi sajidin cikin masallaci ka taho masallaci an yi sallah da kai Allah kadai ya sani dan Allah kai ko dan wata manufa wataƙila akwai wani wanda kake jin nauyi a masallacin ba ka san ya zo masallacin bai ganka ba sai ka dage ka zo sahun farko ko ka dage ka zo sallar asuba ko kuma ka samu labarin ana wata kyauta a masallaci sai ka zo ka kama guri a masallacin domin ka samu wannan kyauta to ragowar mutanen da suka zo sallah ba za su yi maka hukunci ba sai ka zo don wannan kyauta Allah kadai shi ya sani shi ta yake wata qallubaka fis-sajidin to ita wannan muraqaba din malamai sun kasa ta kashi biyu na farko shi bawa an yuraqib Allah ka dinga ji ka kuma gamsu cewar watan ka dinga yin abubuwa wanda kake jin in kai Allah kadai shi yake bada lada shi kadai yake karɓar wannan aikin shi kadai ne zai iya fushi da kai ko yadda da kai sakamakon yin wannan aikin kaga kenan kai kai wannan shine al-muraqaba al-abd yuraqibu Allah akwai kuma muraqabatullahi lil-abd shi kuma ba Allah madaukakin sarki ya tsira wa bawansa ido bai ce da shi komai ba amma ya ga me zaka yi zakai abin da yake so ne ko zakai abin da baya so Allah ta'ala yace wa huwa ma'akum shine yake tare da ku aina ma kuntum a duk inda kuka sani shi. To wannan ma'iyya din suna tasa kashi biyu. Akwai ma'iyya ta annasar wa tamkin, Allah ina tare da kai ta inda zai taimake ka ya kuma baka dama. Akwai kuma ma'iyya ta al-ihaqatu bil ilm, ba wani guri da za ta shiga a ce Allah bai san inda kaje ba, bai san kuma abin da kai ba. Akwai ma'iyya ta al-qahr wal ghalaba, a ce Allah ina tare da mutum domin shine zai iya baka ikon kai ko kada kai. Wannan shine kashe-kashen muraqaba guda uku wanda malamai suka faɗa. Wannan ba ina nuna cewar Allah madaukakin sarki yana tare da bayinsa ya bar al'arshinsa ya zo inda take na dole cikin sa. A wajen malaman sunna, ma'iyya ba ta fita daga ɗaya daga cikin waɗannan kashe-kashen. Da aka ce inna Allahu ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun, Allah ina tare da masu takawa, ina tare da masu kyautatawa. Wata irin ma'iyya ce a nan gurin? Aka ce ma'iyya ce ta taimako. Idan aka ce ma yakunu min najwa salatatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum, to wannan ana maganar ma'iyya ce ta ilimi. Idan kuka taita kai da wani mutum kuna kulla wani sharri, kun kulla kofa, ba wanda idan ku ba wanda ya san abin da kuke, Allah ya sani, kuma zai ba da labarin abin da kuka yi, sannan kuma zai muku sakayya ta abin da kuka aikata. وقال تعالى الله مدوكيه تي ان الله لا يخفى عليه شيء. حقيقه الله باب وانا ابو ده يكي بويوا ا غري شي في الارض ولا في السماء, انن دنيا كو ا سما ا سما كو ا قسا باب وانا ابو ده زا ايكتا كو زا ا فدا كو زا اي باشي الله يا فان wannan abu babu abin da zai koyewa Allah. وقال تعالى ان ربك لبالمرصاد, حقيقه ubangijinka yana ga madakata, watan yana gafu duk abinda bayinsa suka yi zai musu sakayya akan wannan. وقال تعالى يعلم خائنه الاعين, Allah shine ya san wanda yake satar kallo. خائنه الاعين ana nufin kai satar kallo ka kalli abinda Allah baya so, sai a ce idan ka zama mahaɗinciya. To Allah ya san mahaɗinciyar ido wacce za ta ɗan saci kallo ta kalli abinda Allah baya so. Wa ma tukhfi sudur, Allah ya san abinda zukata ko kira za su kafo shi. Wal ayatu fil babi kathiratun ma'luma, malam yace ayoyi dai a wannan babin na muraqaba suna da yawa kuma sanannu ne a gurin wanda suka kansu. Nan sai ma'luma ba ana nufin a gurin kowa da kowa. Yanzu waɗannan guda biyun guda uku wani in zaka yanka shi ɗaya ba zai iya kayowa. Saboda haka malami ne yace al-ayatu fi hadha al-babi kathiratun wa ma'luma, ai ma'lumatun inda man alima, sanannu ne a gurin wanda isan su, wanda bai san su ba ko bai san su ba. Wa amma al-ahadith, hadisai kuwa fal awwal an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala, wannan shine ake cewa da shi hadisi Jibril, wanda izo da bayanin abin da yake shine jigo shine tushe a cikin wannan addini gabaki daya. Amma mahallin shahid a cikin wannan hadisin shine magana akan muraqabatullah, a dinga kiyayar ubangiji duk abin da za a dinga sanin cewar Allah ina kallo, yana ji, ya san abin da aka yi, ya san abin da aka faɗa, ya san abin da aka aikata. Amma a cikin hadisin akwai ilimi mai yawan gaske wanda malamai suke dogon bayani game da yadda musulmi ya kamata ya zama, yadda ɗalibi ya kamata tsakanin shi da malamin sa, abubuwan da za su zaburar da mutum domin ya shirye kanadi saboda abin da zai zo a nan gaba. Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yace bainama nahnu julusun inda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, wannan wato kamar yana cewa muna zaune ko muna cikin zaman mu a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ta yaumin wata rana iz tala'a alaina rajulun sai kawai muka ga wani mutum ya kullo wannan kalmar iz tala'a alaina rajulun wannan ya nuna cewar abin zuwa yi musu babu wanda ya ga sanda gida bai ga ta inda ita so ba shi dai ba lokacin mota bane balle kace mota ta sauke shi ko babur ya sauke shi ba kuma a ratsumi aka sauke shi ba ba akan doki ya sauka ba kan jaki ba sannan ba a ga ta inda ya bullo ba shi sai ce iz tala'a alaina rajulun kawai sai muka ganshi ya tsinkayo ana zaune hankalin kowa ya yi wani gurin kawai sai suka ga mutum ya zo dab da su shadidu bayabu siyabi watan yana da tsafta farin kayansa kulli shine mai tsananin farin tufafi kayansa farare ne tsal wannan a nan gurin malamai suke cewa wannan ina nuna musabbancin sa farin kaya kuma malaman da suke magana kan launi sun ce kowane kaya akwai irin tasirin idan kana buƙatar nutsuwa da farin ciki da hutu a zuci ka sa farin kaya shi sa aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kayan da ya fito irin farare saboda haka idan mutum zai ana sannan kuma suka ce wannan ina nuna mana ana son ka dinga la'akari da lokaci da yanayi wajen sa kaya akwai kayan da bai kamata ka sa su a zafi ba in ka sa su a lokacin zafi sai ku yi ta faɗa da mutane saboda suna da tasiri a cikin mutum idan ka saka wani kayan in suka zuki zafi ka sha gumi sai kai ta jin haushin mutane sai ta faɗa da kai shadidu sawadi sha'ar mai tsananin baƙin gashi la yura alaihi athar safar to wannan shadidu sawadi sha'ar suke cewa wannan alama ce ta samartaka alama ce ta mutum makashi ne shi amma furfura ita kuma an ce sakina ce duk lokacin da furfura ta fito mutum an ce nutsuwa ta zo ba sai dai kuma lokacin da zai fara tunanin to me yasa duk da dai furfura an saka ta kashi kashi akwai furfuran matsala yawa akwai kuma furfura ta gaskiya idan tension da matsaloli na rayuwa suka sukan sa mutum ya furfure akwai kuma wacce in ta zo wannan ita ce alamar waqa'a wato nutsuwa cewar hankalin mutum ya fara cika kenan ko ma ya cika kuma shi ne aka ce duk mutumin da ya furfure a musulunci Allah madaukakin sarki ma yana jin kunya ashe kenan mutum ya zama yana bin Allah kin yana yaro har ya tsufa yana da matsayi a gurin Allah shi sa aka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa laysa minna man lam yuwaqqir kabiran wa lam yarham saghiran duk wanda bai girmama dattijo a cikin mu ba baya tare da mu wanda ko bai tausaya wa na ƙasa ba shi ma baya tare da mu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yura alaihi athar safar ba a ganin wata alamar tafiya a jikinsa me yake nufi da la yura alaihi athar safar a lokacin wannan lokacin duk mutumin da iyo tafiya mai nisa ya za a ganshi za a ganshi yayi busu-busu saboda sahara yayi kicin-kicin za a ga akwai alamar wahala a tattare da shi yana buƙatar abinci yana buƙatar hutu yana buƙatar ya wanka yana buƙatar ya canza tufafi amma shi ba ɗaya wala ya'rifuhu minna ahad babu ɗaya daga cikinmu wanda ya san shi aka ce wannan bai ce wala ya'rifuhu ahadun ba domin ta iya yiwuwa ya ce wala ya'rifuhu ahadun wataƙila wani in ya zo zai yi ta a wane ne barkanka da zuwa sai ya ce wala ya'rifuhu minna ahad in dai kai musulmi ne kuma kana cikin madina to baka san wannan mutumin ba baƙo ne amma babu wata alamar tafiya a tattare da shi ga tsafta ga alamar hutu ga alamar kwanciyar hankali amma ko babu wanda ya san shi to akwai ruwaye na kance hatta jalasa ila annabi sallallahu alaihi wasallam har ya zauna gurin annabi wannan ila din nan ta intihaul gaya watan da ita ho bai bushe kowa ba sai gurin manzon Allah ya tsaya amma wasu ruwaye sun ce lokacin da izo ya nemi izini yace na matso sai manzon Allah yace matso yace in ƙara matsowa yace matso in ƙara matsowa yace matso sai da izo da manzon Allah fa aslada rukbatayhi ila rukbatayhi yayin zaman dalibi a gaban malamin ya jingina gwiwoyinsa ila rukbatayhi abdamir ya udi ila man ya jingina gwiwoyinsa zuwa gwiwoyin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna cewa wani bako ne na musamman domin sahabbai ai an ce ko cika idan su ba su da manzon Allah din yadda suke kaunarsa amma ba sa iya kura masa ido idan ya kallo ka sai ka ya saboda Allah ya bashi kurjini wata rana yayi zama kursusa irin wannan zaman da wannan bawan Allah ke zama ne na alamar tawadu a matsayinsa na manzon Allah kuma ya zo guri yayi haka yayi irin wannan zaman kamar wani almaji sai wata tana hada ido bi da shafta abu sai ce dakata ni ma mutum ne irin kuma baba ta tana cin kilishin da ake yi a masa to amma kurjini ne nasa wato wannan ina nuna maka duk wanda izi tsoron Allah Allah zai dora masa kurjini zai sa masa kurjini a cikin zuciyarsa ba sai ka shafa ka tare ba ba sai ka nemi maganin kurjini ba duk maganin kurjini da zaka sha in baka jin tsoron Allah sai wani ya fada ma bariya kuma sai wani ya zubar da mutuncin ya tattake shi aka amma idan Allah isa ka samu takawa ka samu tsoron Allah sai kowa iji tsoron idan ka iji tsoron Ubangiji sai ka ji tsoron kowa to sai izo ya jingina gwiwoyinsa zuwa gwiwoyin manzon Allah wa wada'a kaffaihi ala kafidayhi ya dora tafukansa akan cinyoyinsa akan cinyoyin wa an ce wannan ya ci karo da dalibi yanzu ka zo gurin malamin ka za ka yi karatu ka zo har kusa da shi sannan ka yabu Allah ya ka dora akan cinyoyin malamin ka aka ce ya dora hannayensa ne akan cinyoyin kansa ba cinyoyin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wa qala sannan yace ya Muhammad akhbirni an al-islam kun ga wannan ya nuna shi dai wannan mutumin ba sauran mutane da suka sani ba domin in ga wanda isan waye shi ko kuma ba wani matsayi ne da yake da shi sabanin wannan ba zai ce ya Muhammad sai dai ce me ya rasulullah domin ba a kiran manzon Allah da gauran sunansa Allah ya hada wannan Allah shi zai faɗi sunansa ya faɗa goren sunan nasa ya ce ya yi wa nabiyu ya ce ya yi wa rasulu ya ce ma kana muhammadun a ba ahad min rijalikum ya ce wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ya ce muhammadun rasulullah kun ga ya faɗi sunayensa zallansu amma ni da kai babu wanda zai kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan sa shi kadai in yi haka ya saba wa Allah ya rashin ladabi idan kuma za ka faɗi sunan ka ce Muhammad to sai kai masalaci sai ka ce sallallahu alaihi wasallam ko kuma Allahumma salli wa sallim alaihi ko dai ka kawo ta siga daga cikin sigogin da ake manzon Allah salati amma shi sai ya ce ya Muhammad akhbirni an al-islam ba ni labari game da musulunci kamar ya ce da shi menene musulunci فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الاسلام مسلمتي كاجي تنبايا اكنسا تو شي مسلمتي ان تشهد ان لا اله الا الله شيني كشهدا كيدا باب ابن بوتاوا ده غسكيا سي الله wannan shine rukun al-awwal min arkan al-islam wa anna muhammadan rasulullah kuma kashida annabi muhammad manzon Allah ne watan ba za ka bauta wa wani Allah ba za ka yi shirka da Allah ba ka zo mu washidi sannan ko ba za ka bauta wa Allah ko wata irin bauta ce ba komai kankanta ta komai yawanta ko wata iri ce sai irin wacce aka samu daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka bauta wa Allah da bautar da ba manzon Allah izo da ita ba baka sheda annab Muhammadur Rasulullah idan ma ka fada da bakinka to aikin ka ya warware wa tuqima as-salat sannan ka tsaya da sallah yake tsaya da sallah kai ta akan lokaci kamar yadda annabi ya koya a cikin jami'i dan Allah to shine ka tsaya da sallah wa tu'ti az-zaka ka bada zakka in kana da kudi idan lokacin bada zakkar yayi wannan shine rukuni na nawa na uku wa tasuma ramadan ka azumci watan ramadan shine rukuni na hudu wa tahujja al-baita ka ziyarci dakin Allah al-hajj ana cewa shi ana fassara shi da al-qasd ana fassara shi da az-ziyara kana kaci dakin Allah domin ka je kai aikin haji in istata'ta ilayhi sabilan idan ka samu dama mecece damar da ake nufi abinda ake nufi da as-sabil ko al-istita'a aikin haji shine az-zad rahila kana da guziri kana da abin hawan da zai kai ka aikin haji ko naka ko na haya ko na aro ko na dani in dai ka samu wannan to aikin haji ya wuce ba kanka qala sadaqata to wannan abin mamakin kuma da sai ce gaskiya ka faɗa kamar ya sani kenan anan ne suke cewa idan ka zo kana karatu ko kai malamin ka tambaya me ya hukuncin kaza sai yace da kai hukuncin sa kaza sai ka ce ka faɗi gaskiya Allah ba tambaya an ce ba ladabi a ciki amma anan gurin tunda shi ba mutum bane mala'ika ne kuma ba shi yake da buƙatar wannan ilimin ba wato yake son ya koya wa ilimi ko yake so ya ba ilimi fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu sai muka yi mamakin ya tambaye shi ya bashi amsa sannan kuma yace kai daidai ka faɗi gaskiya qala fa akhbirni an al-iman to wannan musulunci mun ji ka faɗi daidai to ba ni labari game da imani menene imani qala sai annabi yace da shi an tu'mina billahi shine ka bada gaskiya da Allah abinda ake nufi da al-iman akwai bambanci tsakanin shahadatu Allah ilaha illallah wannan al-iqrar da tauhidi wannan kuma al-iman billah al-iman bi wujudillah kai da akwai Allah dan akwai wanda bai da akwai Allah to kai da akwai Allah yana da sukofi kaza yana da kaza ina da kaza ya ce ai kaza ya ce abarka wa mala'ikatihi kuma kai imani da mala'iku kun ga nan al-iman bi wujudillah Allah madaukakin sarki halittun sa sune suke nuni akan cewa akwai shi wani yake cewa fi kulli shay'in lahu ayatu tadullu ala annahu wahid duk abin da ka kalla zaka ga wata aya wacce zaka nuna maka Allah shi kadai ke bashi abokin tarayya wa mala'ikati da mala'ikunsa kun ga mala'an kawo imani da Allah sai aka kawo mala'iku saboda su ma wata halitta ce wacce gaibu ce ba yadda za a yi kai imani da mala'iku sai ta hanyar annabi su suka ba da labari suka ce akwai mala'iku suna da yawa ba wanda ya san adadinsu sai wanda Allah ya halicce su wanda Allah ya halicce su shine Allah shi kadai ya san adadin mala'ikunsa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sama ta yi nauyi kuma ya dace ta yi nauyi domin babu wani guri da za a taka ko a dora hannu ko a sa goshi ba sai akwai mala'ika wani ya tsaya wani ya yi ruku'i wani ya yi sujjada to sai aka ce kai imani da mala'iku wata rana annabi ya ce Allah ya yi min izini na ba ku labarin mala'ika ɗaya daga cikin mala'ikun Allah daga fatar kunnensa zuwa kafaɗarsa tafiya shekara 500 girmansa mala'ika jibrila a cikin mala'iku an ce shine karami shine kankani amma ya bayyana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya kuma baya haka gabaki ɗaya sama ya toshe shi kadai yace ya gan shi da fukafuki 500 amma shine karami a cikin mala'ikun Allah kuma shine da aka yi fushi da mutanen annabi Luhu aka tura masa shi aka ce ya halaka su ya sa fukafukin sa ya dauko kasar gabaki ɗayanta yayi sama da ita sannan ya jirkito ta samudawa da suka kangare ubangiji sai aka tura musu shi aka ce hura su hurawa duk suka bushe suka zama kankara amma sai shi ne karami daga cikin mala'ikun ubangiji shi yasa daga cikin asar da ake kawo an ce akwai wani mala'ika da aka halice shi ana halittar sa sai karanta aka nuna man launin mafu za a halicci wasu ɗan kutakai za su saba wa Allah riki Allah za a saba wa Allah za a saba sai zama shine zikirin sa tunda aka halicce shi abin da yake mamakin da yake kenan Allah za a saba wa Allah za a saba mun ga ɗan adam sai a ce mai gaba sai yan magani ai ku da a ce ba nan muka ga dama ba magani ba a ce hika za ka ce ba kai ba wa kutubihi to su mala'iku wata halitta ce ta haske an halitta su daga halittar ta haske ne kuma suna da Allah ya ba su damar da za su iya canja yanayin halittar su kamar wannan mala'ikan kun ga mala'ika Jibril ai ya zo ne a sura ta dan adam wanda mala'ika ne amma ya zo a sura ta dan adam domin a iya nutsuwa da shi idan da ya zo a suran mala'ika wa zai zauna to da aka maganar a samu ilimi ba za a same ta ba wannan ne yasa malaman tarbiyya suke cewa da zaman lafiya da kwanciyar hankali da abinci da dan kudin katarwa da gurin da za a zauna a yi karatu da abin da za a hau da abin da za a sha da iskar da za a sheka duk suna daga cikin abin da suke sa a samu ilimi domin da tashin hankali yana sa a samu ilimi da sai a turo mala'ika Jibril sai zo a sura yace gashi ya zo yana tambaya ne akan imani ba wanda zai ji magana ba ku wanda zai kai sai wani ma sai ya mutu saboda tsoro wa kutubihi da littattafansa Allah madaukakin sarki ya saukar da littattafai wasu malaman sun ce littattafan da Allah ya saukar guda 100 ne da hudu akwai wanda Allah ya labarta mana su kamar alqur'ani at-taura injila zabura suhuf ibrahim da suhuf musa amma ragowar duk ba a gaya mana ba an gaya mana an saukar musu da littattafai saboda haka wanda aka gaya mana da manzan da littattafan kai imani da su bayan da sunayensu da siffofinsu wanda kuma aka gaya maka a dunkula aka ce akwai manzanni da yawa to kai imani da su wa rusulihi da manzannin Allah wal yawmil akhir da ranar lahira abin da ake nufi da yawmul akhir an kasa lahira kashi biyu da zarar mutum ya mutu an kai shi kabari to ya tafi matakin farko na lahira amma kabari ba shi ne lahira shi ne masauki kamar wani reception ne na lahira amma lahira ta gaba ki dai sai an busa kaho an tashi to kai yadda da wannan lahira da abinda za a yi sakamako za a bada lada za a shigar da wasu wuta za a yadda da wasu za a tsine wasu a yi fushi da su akwai tsirani akwai wuta akwai aljanna akwai tafki akwai ma'auni da zai sauran abubuwan duk da aka faɗa game da lahira wannan shine imani da ranar lahira wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kuma ka yadda ka amince da kaddara mai dadi da mara dadi kada ka ce abinda ya maka dadi kai imani da shi abinda bai maka dadi bai dadi ba ka ce baka yarda da shi ba wato imani da kaddara duk wani abu wanda ya fado bayan Allah kai imani da shi amma wannan baya nuna cewar mutum to tunda an ce ayi imani da kaddara mai dadi da mara dadi sai ce na dina komai barin zama na a gida wannan sunan sa ganganci yana cikin imani da kaddara ka fito ka nema kai abin da bayin Allah take yi domin karayu idan Allah ya baka sai ka gode masa kuma ka ce da kawajen sa ne in ya hana ka ka ce haka Allah ka kaddara na yadda to wannan sune arkanul iman guda shida musulunci yana da rukunai guda nawa biyar imani shi kuma ina da rukunai guda shida qala sadaqata sai karanta shi kai gaskiya qala fa akhbirni an al ihsan to bani labari game da ihsan to wannan shine mahallin shahid na babul murahaba ina son ka bani labari game da al ihsan al ihsan shine kyautatawa da hausa muna fassara shi da kyautayi in za ka yi aiki ka yi mai kyau ka yi shi don Allah ka inganta shi shi ne ake cewa da shi al-ihsan idan ya zama a cikin ayyuka ne wanda ake wa Allah amma a ce wata sana'a ce da kai sana'arka mu ce tela ne kai ya za ka yi ihsani a cikin sana'arka ka yi mai kyau haka ne ka dinka da wuri ka cika alƙawari ko ba haka bane da sauran waɗannan abubuwan duk abin da in akwai wani zare da yake kodewa ka kasa to kuli ka matsa lamba abin da ya kamata a matsayi a matsayi abin da ya kamata a yi zaga-zaga sai a saki ƙafa a sauke ka kawai to ya danganta da gurin sai da kake sana'a ka san nan ya kamata a yi kaza sai ya kamata a yi kaza idan abinci kake siyarwa ya zamanto kai abincin mai kyau mai inganci yadda koda wani ya leka ya rubun da ake girka abincin ba zai yi kyankyami ba wani shi ne ake cewa shi al-ihsan a sauran al'amuran yau da kullum amma a wajen bautar ubangiji shine an ta'budallaha ka'annaka tarahu shine ka bauta wa Allah kamar kana ganin ka wannan shine ake cewa da shi maqamur raghabati wa tama matsayi ne na kwadayi da neman abin da yake gurin ubangiji shine an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka idan kai baka ganin ka to shi yana ganin ka wannan shine malamai suke cewa da shi shine maqamur rahbati wal khashya matsayi na tsoro da firgita game da ubangiji ka dinga jin to yanzu in nayi kaza ba wanda ya sani Allah ya kalle ni in kun ga tarihi Umar bin Abdul Aziz radiyallahu anhu wanda ba sahabi bane amma an saka shi a cikin khulafa an ce shine cikin khulafa al-arba'a ya zama na biyar din guda hudu ne amma shi an kara shi na biyar sayyidina Umar ya fito yana zazzagawa sai ji wata irin ƴan fulani kamar Laraba kauye ne an tatso nono uwa tana cewa ki sauri ki maza ki tsinka shi a kai kasuwa kafin Amirul Mu'minin ya gani sai yarinya ta ce to in Amirul Mu'minin bai gani ba ubangijin Amirul Mu'minin bai gani ba ba an kamata a tsinka ba Allah ya gani sayyidina Umar an ce sai ya makin gurin ya je ga harkokin sai da yake a biya bincika mun gidan nan gidan wane ne kuma wannan ƴaktawa ce haka zo aka gani ai ga sun mutane ne ma wanda ba su da wani gata ba wane ne ba dai wannan abin suke rayuwa sai ce to a gaya wa uwar yarinyar na kama wa ɗana wannan yarinyar mai tsoron Allah shi ne aka ɗaura aure an ce Umar ɗan Abdul Aziz zuriyarsa ne to wannan na da abin a wannan ciki kada ka akhbirni an sa'a sai ce ka bani labari game da alkiyama abinda yake nufi da as-sa'a a nan gurin yana nufin alamatus sa'a wato yana nufin kai lokacin da za a tashi alkiyama yaushe ne tashin alkiyama wannan tambayar mala'ika jibril yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita annabi isa alaihi salam shi kuma shine iwa mala'ika jibril wannan tambayar yace da shi ya jibril yaushe ne za ka tashi alkiyama ne su bayin Allah in sun yi tambaya game da tashin alkiyama ko alamar tashin alkiyama suna yi ne domin su kara shiri ba don su sha labari ba wani yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah mata sa'a yaushe za ka tashi alkiyama ne sai ce ma za a adatta laha wani tare da kai mata kake son ka jira da za ka tashi alkiyama sai ce na tanada mata san Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi babban tanadi qala mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il wanda aka tambaya bai fi wanda yi tambayar sani ba abinda yake nufi da ni da kai duk ɗaya ne in ni na sani kai ma ka sani in ni ban sani ba kai ma ba ka sani ba to wasu daga cikin malamai suce annabi ya ce bai san lokacin tashin alkiyama ba a lokacin ba a gaya masa ba amma daga baya Allah ya sanar da shi lokacin da za ka sha alkiyama sai dai bai gaya kowa ba tunda bai shafe mu ba kuma ilimin mu bane mu abin da aka ce mu san alamun tashin alkiyama domin mu tana shi ka san alamun tashin alkiyama yana sa ka gaggata manzon Allah in da baka gaggata shi ba in kuma ka gaggata shi ka ƙara gaggata shi sannan ina sa mutun ya ji tsoron Allah ya ƙara jajircewa da annabi yake cewa an aiko ni bu'istu fi nasmi sa'a an aiko ni dab da tashin alkiyama wannan abin da yake nuna mutane su dage في شري ستانك قال فأخبرني عن أماراتها تتند بكثان سند ذات أشأل كياما با بانلا باري قمد على مومنتا قال سيتي أنت لدى الأمة ربتها على ما تفرقو شيني بيوات هيك ورجبيتها لكي نفي دولنا وسنسي وانا إنا نقول إشارة إلى كثرة التسري za a yawaita siyan bayi a yi sadaka da su sahayyafi yayaye idan ka siyo baiwa kai sadaka da ita in ta haihu ya sunanta tana da abaiwarta sai da ce da ita ummu walada ko to amma dan da ta haifa ko ita ta haifa mai matsayin sa ta domin baban sa kane kaga kenan baiwa ta haifi mai gidanta kenan dan ko yar ta fi uwar daraja ita wannan farkin da zai ta haifu da ɗa ba za a kai ta kasuwa ba amma tana nan abawa baiwa duk irin abin da bayi hukunci yake kansu yana kan wasu kuma sun ce a'a yana ishara ne ila kasratul uquq a ƙarshen duniya za a yi ta saba iyaye to wannan kamar nuni ake yi zuwa yawan saba wa iyaye musamman idan ya ta auri miji mai abun hannu sai tare da iyayenta ko kuma da domin yana da kuɗi sai tare da iyayensa babansa kaga ina begin ina cewa din gabin alaji a hankali saboda irin alaji ya bace komai sai a fara ko kuma kaga yarinyar nan a dinga binci a hankali ta ce an makanta mu jiya kun turo kun ce a baku kaza yau kun ƙara turowa ni fa ba na sai irin wannan wai da saboda yayi kudi ya shigo yana fada a gidansu a daidai ne irin wannan ba na sai irin wannan amma ga wata matar banza ta ina ta kyautata mata a waje ko wasu mutanen banza wanda za su gaishe shi yana kyautata musu to wannan sun ce ina alamar tashin alkiyama ne ƴaƴa su dinga faɗa iyayensu alamar tashin alkiyama ne a daina yin biyayya ga iyaye alamar tashin alkiyama ne a yawaita siyan ku yanzu ko ta fassara ta ɗauka ta yi a wajen malamai wa an tara shufatul urata sannan ka ga mutane wanda suke ba su da takalmi al'urata guntaye wanda ake cewa shi guntu shine wanda ya fito duk wannan ishara ce akan cewar mutane ne wanda ba su da kofisin kwago talakawa ne su ko takalmin kirki ba su da shi ba su da rigar kirki al'alata talakawa ri'a ash-sha'i kiyo maski bin dabbobi ce kaga sai aka ce ri'a ash-sha'i ba ce ri'a ba ce ru'atul ibil ba saboda ai raqumi ya bi akuya daraja a gurin laraba aka ce saboda talautin su kiyon awaki ma su amma sai ka gansu ya ta fawo nuna fil bunyani an shigo binni ana ta gafi gine ki to wannan abinda suke magana akai malamai sun ce watan wani irin inqilabi ake samu a ƙarshen duniya duk mutanen da ake jin su ne masu daraja sai su kawo dawo ƙasa wanda ba su da daraja sai su yi sama ƴaƴan tuntuwa kuma shine abin da yake faruwa a mulke-mulken duniya yanzu duk wani mutum wanda yake shi bai isa ma a kalle shi ba bai isa ma ya fito cikin mutane yi magana ba sai ga a dalili irin wannan tsarin na siyasar duniya ya zo kawai ya zama wani abu ya tare da mutane to shine yasa ba shi da mafaki ba wanda zai ce da shi ba daidai kai ba ba wanda zai daka masa tsawa sannan abu na gaba da suke magana a nan gurin sun ce gasar gine-gine alama ce tashin alkiyama gini ai ta gini in ka yi wannan aka kwana biyu in ka je ka gano na Abuja sai ka dawo ka ce ka zo ne a rushe sama a canja ka ba duk alama ce ta tashin alkiyama ya zamanto kai ba ka da ra'ayin kanka duk abin da ka ga ana yayi mutane suna sha'awa su yana ba su sha'awa ko kai baka sha'awar abin da kai daga cikin lebukan da mutane suke sha akwai lemon da ba shi da daɗi amma saboda ya ga mutane suna sha ni ɗan binni ne shi ma zai siya ko ba daɗi yana kaɗe fuskar ka ina sha ko ka ga wani kaya na sawa shi a yanayinsa in ya sa ba zai mai kyau ba amma tun da ya ga ana yayi shi ma sai a sa sai ya dinka shi ma ya fito shi ba sai ka ga mutane in ka ga takalmin wasu mutane sai ga aka ku ba cikin wannan takalmin ba amma sun saka shi kamar sun saka ta kafa a cikin kwalakwale amma haka suke so tunda haka suka ana yi in hula ce in riga ce in ma duk abin da suka ji ana yayi shine wannan duk alamun tashin alkiyama ne ya zamanto mutane ba su da ra'ayin kashin kansu ra'ayin mutane suke da shi yanzu ko aure mutum zai yi wani baya kallon matan zai aura da gidan wata mata ce wacce zai aura wacce an zuwa don kai mutumin nan ba kai da sai ta jinda ko ba ta yi maka ko kuma irin wacce zai shiga daka ne ta ba ta hakuri tana gana masa azaba amma tun da in ya fito an ce ya burge mutane shi kenan wani bawan Allah aka ce ya aure mata ba ajin sa ba sai makanta sai ya aure ta har da addu'a da kiyamul layl da komai aka bashi aka kai shi sai da ka tashe shi da daddare ya zuci kiyamul layl da sai ta zauna ya zauna kafin ya bude idan sa ta zuba masa tafi a kullar ita ya kama wannan kullun kafin ya ansara ta kara masa wannan zai yi magana sai maka sai shiru tunda yana son ta baya ka zai in ya fito aka za a ce da shi to ka sake ta mai ceto ai matsalar me yanzu in na sake ta ka san yanzu ita irin wannan sai wani ya aure to ina ruwanka da ita to wannan mala'ika jibril ya tambaye yayi tambaya game da alamun tashin alkiyama annabi ya gaya masa alama kwayabi kakal amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa alamun tashin alkiyama masu yawa da ƙanana da manya daga cike ce ni kai na bari na ga duniya alamar tashin alkiyama ne karewar sahabbaina alamar tashin alkiyama ne tsagewar wata da ifado alamar tashin alkiyama yawan mutuwa ta fujia alamar tashin alkiyama yawan kashe-kashe na ƙarshen zamanin nan alamar tashin alkiyama neman ilimi ba dan Allah ba domin duniya domin wata bukata ta duniya shi ma alamar tashin alkiyama wannan duk suna cikin kananan alamun tashin alkiyama rashin shiga ta musulunci ga mata su dinga fitowa tsirara kasiyatun ariya sun saka kaya amma kuma tsirara suke wannan ita ma alama ce ta tashin alkiyama an ce sallama ga wanda ka sani kadai ita ma alamar tashin alkiyama ce ba a yin alaka ko dangantaka sai wanda ka sani ba ruwanka da maganar musulunci ko ta maganar yarwantaka wannan duk alama ce tashin alkiyama suna daga cikin kananun wanda sun bayyana kuma suna ta ƙara bayyana akwai manya-manya wanda annabi ya faɗa za su bayyana irin su fudowar rana daga yamma ta faɗi gabas irin su zuwan mahadi irin su saukar annabi isa irin wata gobara wacce ta kama a madina wanda malamin da kafir yace ta faruwar nan gobara har sai da mata a Sham suka daina kunna fitila domin za su dinki da daddare saboda dutse ne yake cin kansa ana hango raƙuman wasu ƙasashen sun sun miƙe tsaye daga madina saboda wannan gobarar da aka to duk suna daga cikin alamu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wanda za ta zo a ƙarshen zamani amma wannan da ya faɗo su ne kaɗan sun man talaka wannan mutumin sai yi tafiyarsa to bayan ya gama wannan tambayar ya tashi wata ruwaya ta nuna annabi ya ce a damun da mutumin nan aka fita a guje aka ga sama yi kasa ya an neme shi a ran ya ɓace da aka dawo kowa ya fahimci cewa to wannan dai ba mutum bane shine annabi ya ce ai mala'ika ne ba ku gane shi bane mala'ika jibril ne to amman an ce a wannan lokacin sayyidina Umar baya nan ya gama tambayoyin sa kafin ya tashi ya fita sayyidina Umar ya tashi ya tafi sai da aka dauka makwana biyu ko kwana uku sannan annabi ya sayyidina Umar tambaya tunda ya san baya nan sanda malaika ya tafi shine sun man talaka fala bistu maliyan sayyidina Umar yace na zauna dan tsawon lokaci wasu ce kwana biyu ko kwana uku sun makala sai manzon Allah ya ce ya Umar ya kai Umar a tadri man sa'i ka san me wannan tambayar fa qultu Allahu wa rasuluhu a'lam sai nace Allah da manzansa su suka fi sani wannan Allahu wa rasuluhu a'lam idan nace da kai a cikin al'amuran da ishafi harka ta ilimi in an tambaye ka zaka ce Allahu wa rasuluhu a'lam ba sai kai akati da kuma ba amma idan wani ya taimake ka in ka zo kana ba da labari sai ka ce Allah ne ya taimake ni sannan da kokarin wani kun bai ci wannan ba sa cewa Allah ne ya taimake ni wani ya taimake ni kai shirka domin ka hada wani da Allah a cikin aikin da ba wanda ya sai sai Allah sai ne ka ce Allah ya sa na dace na samu kaza sannan wani ya jajirce shi ba an samu amma a wajen ilimi in aka tambaye ka aka ce me kaza in baka sani ba zaka ce Allahu wa rasuluhu a'lam ba sai ka ce Allahu a'lamu ba kuma rasuluhu ba zaka iya faɗa kai shi sai yazo a cikin wannan hadisi Allahu wa rasuluhu a'lam kala fa innahu jibril sai ce ai wannan mutumin da yazo yi wannan tambayar ba mutum bane malaika jibril ne ataakum yu'allimukum amra dinikum yazo muku yana sanar da ku ko dan ya sanar da ku al'amarin addini ya gaya muku menene arkanul islam me musulunci ya gaya muku menene imani ya gaya muku menene insani sannan ya gaya muku alamun tashin alkiyama kun ga ya gaya musu wannan karatun ko ya musu wannan karatun akan harshen wa akan harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sun ce usulubi ne na karantarwa idan da an so kai annabi sai ya tashi yace kun san me musulunci sai ce a'a Allahu wa rasuluhu a'lam sai ce an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah haka dai ita gaya musu amma cikin wata hikima ta Allah domin a gaya muku abinda za su rike ba za su manta ba sai aka turo dan aiki sai izo yi tambaya su kuma suna ji kuma wannan yana nuna mana ladabin zaman makaranta kun ga da malaika jibril ya zo sun kwanci yana da matsayi a gurin manzon Allah ko da ba san mala'ika ba ne to ya kamata duk wanda ka gane ina da kima a wajen malamin ka kai ma ka bashi kima kada ka ce ni ya biya min karatu na ruwa na da shi dan yana zuwa gurin malam eh kenan sannan an haɗe an hare malamai ka kalanda ana yi mata tambaya ta wani ya tafi ta ya ka gane kaga anan in ana yi malami tambaya ko ka sani ya fice kai shiru ba abin da ya shafe idan ba kai aka yi tambaya in za a yi maka tambaya sai ka bari sai a wani lokacin in kaga wanda ya gama sai ka fita ka ce masa to ni ma dai aka rama kan lawuri in wannan tambayar ta taso abin da tana da mutum ina dinga kawo malam shi ne rawahu muslim wa ma'ana talidul amatu rabbataha ay sayyidataha shugabatta wa ma'anahu an taksura sarariyu abinda ake nufi a nan za a samu yawaitar sadaka ita ce kuyanga hatta talidal amatu asurriyatu bintan lisayidiha ta inda za ta haifa wa mai gidanta ya wa bintu sayidi fi ma'a ɗan sayidi in kai shugaba ne ɗanka ne shi ma ya ɗauki ma'ana ta shugaba ba wai dan shi shugaban bane amma dai tunda kai da ne danka ma ya zama da wakila ghairu zalifa wasu daga cikin malamai sun ce ba haka ake nufi ba shine dai magana da na gaya mana wal alatu al fuqara abinda ake nufi da al alatu sune al fuqara talakawa mabukata wa qawluhu maliyan ay zamanan tawilan wani lokaci mai yawa wa kana zalika falasan ya kai matsayin kamar kwana uku ko abin da ya kamata asani hadisi na biyu عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن ولن kamar yadda malami suke cewa wannan hadisin wasiya ce guda uku daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wasiya guda biyu daga ciki so ake ka mu'amalanci Allah da su wasiya ɗaya kuma daga ciki ka mu'amalanci bayin Allah da ita wannan hadisin an ruwaice shi ne daga Abu Zar da kuma Abu Abdurrahman Mu'az ibn Jabal dukkanin su sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Zar abun mamaki kafin musulunci yana daga cikin mutanen da ake kirgawa da ƴan yatsu a rashin tsoro da jarumtaka sun ce idan zai kai farmaki da kasan zaki yake kekarwa kaiwa kafin ya shiga musulunci kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai yake tare hanya ya kwata kayan karafka ayarin fatake shi kadai yake tare sai ya kwata kayan ya kore su kafin zuwan musulunci lokacin ite nayi sallah tsawon kwanaki kafin na shiga musulunci aka ce to wa kake yin sallah ite Allah sai ka shiga musulunci yace na gane abin da muke shirme ne ite da naji labarin manzon Allah ta fara na kawo kaina kafin ma na daina ido bi da shi nayi kalmar shahada kuma yaje ta samu taron Qurayshawa ite jama'a kowa itaro ite a gayyato mutane duk su zo na da bayani sai da gaba taro yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai aka rufe shi da duka aka yi ta jigga sai da su ma sannan wani yazo ya dauke shi ya tafi da shi ya gane dan kabilar Gifar ne kuma ayarin Qurayshawa na fatake ta hanyar garin su yake tafiya yace ku kun ji akan kuma sifa wannan mutumin a kan da shi kadai wallahi kun daina kasuwanci da garin Allah iwaye sanyin safiya ya busa shi ya tashi ya watsake sai dai bari sun fara taruwa ya fara dawa ya maimaita suka fara jigarsa sai bi musulunci ne ba ku san haka sai an fara aka ite musu karshe yazo ya musulunta a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ike alfahari yake cewa ni ne mutum na biyar wanda ya shiga musulunci kuma ana buga misali da shi akan gaskiya kuma shine farkon wanda ya fara cewa da manzon Allah assalamu alayka ya rasulullah wannan tahiyatul islam din shine fara shi Abu Zar al-Ghifari ko mutum ne wanda yake watan bai yadda ya canja ba ya ce yadda manzon Allah ya mutu ya banni to so dake ranar alkiyama in na tashi ganna haka ban canja akwai lokacin da Muawiya yana gwamna ya koma Sham shi ma da zama an zo ana magana Muawiya ya jawo allazina yakinuna dhahab wal fiddata wala yakuna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim sai Muawiya ce akan ahlul kitab ta sauka sai ce a akan mu ta sauka mu musulmi sai ce nace maka akan ahlul kitab yace a akan mu ta sauka mu musulmi duk wanda ice ya rage ya aje ya zama gululi sai Allah ya masa lalas da shi in ka samu kudi iya bukatar ka taiwa ba da ragowar sai gobe Allah ya kai mu ka ne musu to da kai ina san balle bai salmala zo a raba mutane a Muawiya sai kai sai ya rubuta takarda ya tura sai na Usman sai Abu Zar ya takura sai ce kace masa yazo ina kira sa da izo sai ya ci gaba da wannan karatun a Madina yace duk abinda mutun ya ci ya rage fito da ragowa ba a rage komai in ka rage ka shiga daga cikin allazina yake ne zulal zaba wal fitnata wala yakuna hafi sabilillah sai sayyidina Usman yace da shi in shi ita tana haita fa kunta qaliba in ka ba ni nace da kai ba tunda dai na baro ka da Sham to in ka ga dama Madina ma ka danyi nesa da mu amma ka zama kusa dai ana dan gangan ka sai ce wannan kuwa dama ni manzon Allah ya ga mun cewar akwai wani daga cikin sahabbai wanda zai mutu shi kadai a jeji to ina jin ni ne ina jin ni ne domin duk wanda na sani ko ya mutu abin ni wana wani gari wani a wayaman ni ne dai ina jin zan koma ni koma ta shi daga shi sai matarsa sai baba sai yasa ko wani guri tsakanin Madina da Makka ana cewa da shi Rabaza a yanzu ba malaman da suke bibiyan irin guraren geologist suke cewa da su ba su bibiyan abubuwan tarihi na ƙasa to suna bi suna bincikowa sun gano gidanka ya shi ya rufe shi gabaki ɗaya an tono gurin an yi wa hadda kan masallacin to haka izauna shi kade a wannan gurin akwai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan shi kamar yadda Imam Ahmad kan hanbali ya rubuta ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sama bata taba wani rumfa ba kasa bata taba daukan mutumin da yafi abudar gaskiya ba inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda yake cewa da shi Nafi Ustafi mutumin Iraki ne sai yazo gurin Abuzar suka gaisa sai Abuzar yace shi kai ko mutumin ina da yace mutumin Iraki ne yace Allah sarki yace ka san Abdullah bin Amir yace na san shi sai yace da mutumin ina ne muna ta karatu na Qur'ani ina biya masa ana karatu sai ne mu shugabanci yanzu an masa gwamna ya shiga duniya in ka je gurin sa da kun gaisa zai ce kana da bukata kaka ce kana da bukata in yace kana da bukata ka sai so nake mu gana yalla bai to da kun je ganawa kace ni na aiko ka ina gaishe shi ko muna nan muna cin dabino muna shan ruwa muna rayuwa irin wacce suke ba dai mun bashi bane a jikin to ruwa muna yi shine dai zai ce suka gaita yace kana da wata bukata yace so nake da ganka yalla sai yace to shikenan ya sallama mutane sai yace Abuzar ne ya aiko ni sai gumi ya karyo ba yace ya ce yace maka muna cin dabino muna shan ruwa kuma lafiyar mu kalo muna rayuwa kamar yadda suke rayuwa sai bashi da kuka ni ta kuka so da ina tunanin cewa to mu dai mun canja sai abinda Allah ya amma shi dai yana nan a yanda yake akwai wanda ake cewa shi Habib ibn Maslama gwamna ne a Sham ya aika masa da dinari 300 yace in an je a gaya masa a ce wannan dinari 300 dan ya danyi wani abu da su ana kai masa sai yace kuma yar masa bai samu mutumin da iraina ba wanda yake jin me fafafan imani sai ni ku ga wasu babu bukatar wannan ɗan dabbobin da Allah ya ba mu mukora kuma tatsunonin su in mun bukata mu tiyar mu yanka wata da bai wanda muka yanka tana nan tana taimaka mana tana mana aiki ya ishe ba mu bukata komai shine izo rasuwa baba ta kafashe da kuka tace to yanzu in ka mutu ya zani mu mu dauke ka mai maka wanka hakan ma ba za mu iya sai ke cewa ba za ka kida mu idan na mutu ku tattara ni ku dora ni akan wani abu ku tura ni waje ku jira Allah zai ba wanda za su wanke ni sunan an sai bai cika ba sai kawai suka ga wani ayar da take ya to kucewa baba ta fito tai musu haka sai suka ce ba Allah ne zan biki ajejin nan kace ku shiga ku ga sahabin manzon Allah ne Abuzar kace Abuzar ashe sa Abdullahi bin Mas'ud suka shiga suka gaisa suka yi maganganun sai ya cika ina cika suka yi mar wanka suka yi masa sallah kuma suka binne shi kamar da yadda ya bani labarin cewa babu abin da zai faru a kan shi wannan shine Abuzar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasu a shekara ta 32 ko malaman hadisi sun kawo hadisan sa kusan 281 a cikin littattafan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kuma ɗaya rawun hadisin daga cikin wannan sahabban shine Abu Abdurrahman Mu'az ibn Jabal shi Mu'az ibn Jabal shi ma yana daga cikin Ansar Khazraji ne mutumin Madina kuma yana cikin mutanen da Allah ya yi wa baiwar sanin halal da haram da shegar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zalla yake cewa wanda yake kowa sanin halal da haram a cikin wannan al'ummar tawa shine Mu'az ibn Jabal yaro ne matashi an ce kyakkyawan gaske kuma ya mutu a kamartaka amma da yake suna aure da wuri ɗansa da ake masa alkunya da shi Abdurrahman kusan sa ansa ne domin an tafi yaki saboda uban jarumi ne an tafi yaki sai dan ya ce saboda riƙi ka hau doki ni zan yi a ƙasa saboda dakarun ƙasa sun shiga hatsari sai uban ya ce ni zan yi a ƙasa kai ka hau sama saboda kai yaro ne ina dan tauta ba ce a baba ka yi hakuri dan Allah kai ka hau sama ne sai ce wallahi rubin ne sai dai mu hau sama ga baki dai ko mu sako duka haka suke an ce shi ne lokacin da a yaƙi an tabbatar da cewa Mu'az ibn Jabal yana cikin sahabban da ba sa yaƙi da takobi ɗaya da biyu yake ba ruwan su da rike wata garkuwa ko rikewa takobi biyu yake rikewa saboda abin da zai kuma mutum ne mai kyauta mai kunya daga cikin sahabban manzon Allah sun ba duk wani yaƙi da manzon Allah yake kamawa daga Badar da Uhud da sauran yaƙi-yaƙi da manzon Allah yake da an ce da shi akai manzon Allah kan kuma ya tura shi Yaman domin ya je yiwa mutanen Yaman wa'azi har annabi ya gaya masa cewa farkon abin da zaka kira su zuwa sharatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah da sauran abin da yazo a cikin wannan hadisi na Mu'adh ibn Jabal wanda manzon Allah ya aika shi. Mu'adh ibn Jabal yake cewa abubuwa guda hudu duk wanda ya samu damar kada wannan abubuwan su riske shi to yi. Sai abokan sa suka ce menene Abu Zar wanda bai kamata mu riske shi ba. Sai ki ta duk lokacin da gaskiya ta ƙarya ta bayyana. Lokacin da mutum zai wayi gari akan wani addini in yamma sai bai san addinin da yake bi. Mutumin da za a tambaye shi a ce kai me kake ne ce wallahi shi ma bai san abin yake ba. Babu tunani sannan mutum ya mutu ba akan tunani ba. Sannan a dauki kuɗi a baka wanda dukiyar nan wanda ibaka shi ma ba ta ku bace ta Allah ce. Kai da aka baka an dauko ne daga cikin dukiyar Allah a ce ka je kai ƙarya. Ko ka faɗi wata magana wacce ka san ba haka bace. Wacce za ka ja maka fushin Ubangiji. Yace to duk wanda isan yake da damar da kai ki riski wannan lokacin to yi haka kada ya riska. Lokacin da yazo rasuwa ya rasule a ba'un abwa. Akwai lokacin da aka yi yaƙi bayan yaƙin Waqusa wanda an kashe musulmi masu yawan gaske sai Allah ya saukar da annoba. Aka yi ta mutuwa a wannan lokacin an ce Abu Ubaida ya rasu, Mu'adh ibn Jabal ya rasu, Sharhabil ibn Hasana ya rasu da wasu daga cikin manyan sahabban manzon Allah. Amma shi kafin mutuwar ta zo kansa yake cewa Allah wannan abin da ya sauka a cikin musulmi Allah ni ma ka raba ka bani nawa ka san gari da ɗana. Haka ce shi kenan sai rashin lafiyar ta kama shi. To lokacin da ya zo mutuwa yake cewa ya Ubangiji kafin wannan lokacin tsoronka nake ya Allah amma a yanzu fatanka nake watan da tsoro nake amma yanzu raja'i nake. Wannan shi ne abin da ake so idan kana raye yanzu a yadda muke lafiyar ka kalau to ka ji tsoron Allah amma da ka tabbatar mutuwa ta zo to ka koma raja'i. Saboda faɗin manzon Allah sun kuma da ya gaya mana a cikin hadisi kudusi ana inda zanni abu yadda bawa yake tsammanin zai gamu da Allah haka zai gamu da shi. In ka ne Allah ke kawo zaton Allah zai maka rahama to Allah zai maka rahama. To shine sai yake cewa ya Ubangiji ka san cewar duniyan nan ba na kanta ba kuma so nake da jima a duniya ba domin na yi gonaki na yi gidaje na tara kuɗi abinda yasa nake son na jima a duniya. Saboda a kama zafin rana ni kuma in tashi da abi. Saboda dare itsala na tashi mai ta kiyamun layi. Saboda kuma na dinga zuwa gurin ilimi ana tattaunawa da ni ina samun ilimi ina ba da ilimi. Shine Mu'adh ibn Jabal sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasu a shekara ta 34 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shi ma kuma a cikin littafin hadisi akwai hadisan sa kusan guda 157 na Mu'adh ibn Jabal. Shine yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ittaqillaha aitsuma kunta. Duk inda ka kasance ka ji tsoron Allah. Watan abinda ake nufi anan ittaqillaha aitsuma kunta. Kada ka zo masallaci ka zama na Allah. Kana ungoku kana na Allah. Kana garin ku kana na Allah da ka fita inda ba a ganka kuma sai ka bude wuta. Ka tafiya. Shi sa aka ce ittaqillaha aitsuma kunta. Wannan haka ake son ka mu'amalanci Ubangiji. Wa atbi'i sayyi'ata alhasanata. Idan kai aiki ba na kirki ba to yi kokarin ka kawo kyakkyawa ka dora kai. Ka biye kyakkyawa akan mummuna. Tamsuha sai wannan kyakkyawa sai shafe mummunan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kuma in za ka cuɗanya da mutane ka cuɗanye su da kyawawan ɗabi'u. Dama an gaya mana ba za ku iya gamsar da mutane da kuɗinku ba. Ba za ku iya gamsar da mutane da mulkinku ba ko wata daraja da kuke da ita a duniya. Amma za ku iya gamsar da su da me? Da kyawawan ɗabi'unku. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gamsar da mutane da kyawawan ɗabi'u. Ko ba ka taɓa ganin sa ba idan ka zo kai magana da shi sai ka ji kana kanka. Akwai mutanen da yawa da suka shiga addinin musulunci ba don kai ba saboda kyautar manzon Allah. Akwai wanda suka shiga musulunci saboda haba-haba ta manzon Allah. Sallallahu alaihi wa sallam. Akwai lokacin da ya tura gurin Safwan ya ce a je a aro mana kayan yaƙi za a tafi hunayen musulmi ba su da kaya. Sai ya ce da shi a je a gaya wa manzon Allah. Bai musulunta ba kuma Safwan a lokacin.
yace kwace ne ko ko aro ne dan da kayana sai manzon Allah yace da shi a'a ara za mu yi kuma in mun gama za mu da maka da kayanka kuma duk abin da ya lalace za mu biya sai yace guda nawa ake so zan bayar kuma ni ma zan je kallo a miki din shi ne zai ga yadda za a fafa ta daga shi ma mun shirki ne amma wai zai je kallo ga yadda za a tsare aka ce bayan an gama yaki manzon Allah ya dawo masa da abubuwan da aka karba daidai wadaida sannan aka ɗebo wata kyauta mai yawan gaske aka ba shi akwai wanda ya ce annabi ya dinga min kyauta ya dinga min kyauta da duk duniya ba wanda na tsana sai na da duk duniya ba wanda nake so irin to mu'amala ita wannan a magana haka take ka gaya mutane magana mai daɗi ka saka musu fuska ka shiga cikin sha'aninsu kaka gaji da su kaka dinga bakanta musu kaka dinga hura musu saboda hanci saboda wani fifiko da Allah ya baka a kansu ko dai fifikon ilimi ko fifiko na dukiya ko fifiko na wani mukamin duniya duk waɗannan abubuwan dama-dama ilimi ma za ka iya mutuwa da kayanka in dai ba ka zo ƙarshen duniya ba ne da za a tsiyaye mutum ilimin nasa amma ilimin ma shi kansa idan ya zamanto ba ka da kyawun ɗabi'u sai Allah ya zare albarkar ilimin yakin tasiri kai a kanka ba kuma zai al'umma tasiri kuma kana faduwa ka mutu da kai da ilimin an binne kuke na gaba amma idan ya zamanto kana da akhlas to sai ga ilimin ka ko bayan kai ana ta amfana da wannan ilimin da Allah ya sa mu dace rawahu tirmidhi wa qala hadith hasan ina da na so a ce mun dan gaba babu amma dai sai mu kai alai wallahi ta'ala alam sallallahu alaihi wa sallam
kamar yadda wannan hadisin Jibril ya zo yake tambayar manzon Allah alaihi wasallam akan ma'anar musulunci saboda shine idan kai imani idan mutum ya imani da Allah da tafansa da mala'ikunsa da ranar tashin kiyama to shi wannan shi ake kira mu'mini shin kuma idan mutum bai imani ɗaya daga cikin waɗannan rukunin guda shida ba shi ne matsayin sa ko mai matsayin musulunci sa tambaya ce biyu na magana akan kayi magana mu'amala shi mu'amala har wanda ba musulmai ba za ta iya mu'amala da mu'amala da ke ko kuma wanda musulmai ne amma akwai bambancin aƙida
alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wannan wani yana tambaya ne game da mutumin da bai yi imani da ɗaya daga cikin arkanin imani guda shida ɗin ko ai kira shi mummuni ba mummuni ba ne duk ɗaya daga cikin waɗannan guda shida da aka lissafa duk mutumin da ya inkara ɗaya daga ciki inda shi mutumin da ya fita daga cikin musulunci saboda haka wajibi ne wannan dole ne rukuni ne da rukuni na imani sannan yin sallah watan kai kalmar shahada ta shigo cikin musulunci amma ba ka yin sallah baka yi aikin hajji ba ko ka ƙi baka yi zakka ba baka yi azumi ba wannan yana daukan ko malamai suna da kallon da suke masa sun ce idan ka shigo cikin da'irar musulunci amma ba ka yin waɗancan abubuwa ɗin to za a ɗauke ka a matsayin musulmi ba za a ce da kai kafiri ba duk da yau suna ganin ra'ayin sahabbai ya tafi akan cewa duk mutumin da yake musulmi ne amma baya sallah suna ganin ba musulmi ba ne amma dai abin da aka ce mutumin da ya yi imani amma baya aikata amalin islam to sai ka ɗauke shi fasiki ne ba za ka iya kafirta shi ba tunda annabi cewa umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wannan muhammadin rasulullah fa idza sa'alu zalika aqamu minni dima'ahu wanda ibar wasu daga cikin ayyuka da musulunci kamar sallah ko makamantan su ko da ka kama za a yi rukunci a kashe shi sun ce za a kashe shi ne haddar idan ba inkari ne haddi ne amma idan yayi inkarin sai sai ba daidai bane ba dole bane to za a kashe shi za a kashe shi a matsayin kafirci ba matsayin haddi ba sai tambaye su ta biyu da suke magana akan mu'amala din nan da aka ce kyautata a mu'amalanci mutane da kyakkyawar mu'amala wai har ma wanda ba musulmi ba har wanda ba musulmi ba kowane irin mutum ne za ka mu'amalance shi mu'amala kyakkyawa a tarihin musulunci mutane ne wanda suka shiga musulunci sakamakon mu'amala annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga wata mushrika ta hadisin yana cikin bukhari da muslim a suna bukatar ruwa suka ganta ta yi tafiya mai nisa ta dauko ruwa a karafuni annabi ya ce a je a nemi ruwa a gurinta aka zo aka karba ana da ikon a karɓi ruwanta a yi alwala a sha a yi duk abin da za a yi a ce ta bar gurin amma kwace raƙumi in an ga dama ita ma a tsawo da ita a ce ganima ce abin ba a yi haka ba bayan an gama aka kawo ruwan annabi sai da ya sa hannunsa a ci aka yi ta ɗiba aka yi ta alwala aka sha aka yi duk abin da za a yi ruwan bai ragu ba aka maida mata da abin da ta tabbatar da ruwan kamar ba a kaɗa shi ba sannan ya sa a ɗora mata raƙumi ɗaya a sa mata gari a sa mata mai. A haɗa mata da shi ta tashi tana zuwa garinsu daga bayan gari ta fara salala tana cewa ku yi sauri ga wani mutum a bayan gari ko dai zama tsafi ko annabi ku yi sauri ku tafi gurinsa ta gano ai da aka zo a gani mutane da yawa sun musulunta su so da aka mu'amala abu ne mai kyau gaskiya ko da mutum ba musulmi ba ne za ka mu'amalance shi da mu'amala kyakkyawa irin ta addinin musulunci in kai sa'a sai musulunta in ko bai musulunta ba a dawarsa da kiyayyarsa da musuluncin za ta ɗan rauku haka na wanda wai suke ganin kamar ba manhajinsu ɗaya ba kana ganin yana aikata wasu abubuwa na bidiyoyi don kai ka fahimci addini sai ka dinga shan kunu da ka gan shi ka tsuna fuska to kai wai ba wayanka bane ya sa ka gane ba Allah ne ya sa ka gane ba to za ka je kai masa mu'amala mai kyau har Allah ya sa ma ya fahimci abin da kake daidai da kan ba ku manta ba cewa ake yi ba ma san annabi ba yanzu akwai wanda za ka gaya wani ka ce wani baya san annabi wani ya saurare ka an gane duk tsakuniya ne so da ba zai yiwu a ka haɗa ƙin annabi da addini ba kuma kana karanta hadisan annabi kana karanta qur'ani kana yi masallaci kana waye kuma ce baka san ba zai yiwu so da haka mu'amala tana da cikin abin da suke sa mutane su fahimci rayuwa su fahimci addini su fahimci komai ma
ganar abu yau ke sami a kan wasu yau kuma gashi ya kan kirin kirina ba su da
su ke shi ba ke shi to wani yana cewa wai a tambayi a ana cewa da sai na bakar siddiq sannan kuma abu zar an ce shi ko mai gaskiya ne kowanne da muhallin lokacin da asalin shi siddiq na abu bakar radiyallahu anhu lokacin da aka yi mi'raji isra'i da mi'raji da manzon Allah Qurayshawa da safa annabi ya zo ya tara su ya ce to jiya kuma an kai ni baitul maqdis har na yi sallah ma na yi wa annabawa sallah suka yi sallah suka ji wani sabon abu kuma da sai ce ba ma wannan ba mun je sama ta 1 da ta 2 da ta 3 da ta 4 da ta 5 da ta 6 kai na je ma na ga Allah mun tattauna sai aka dinga ai abun ma ba zai faɗi ba sai suka zo aka zo aka ce a je a samu mutumin nasa abokin nasa ana ganin sai na baka aka kire shi mun zo ga mutumin nasa ka ji labarin abin da ya faru ya ce me ya faru mutumin nasa ka ji wani kuma jiya da nan muka tashi da shi muka rabu da shi a nan amma wai ya fito da safiya ce mana an je da shi kudu tafiyar kwana 60 haka muke wata wata kwana 30 tafiya kwana 30 dawowa haka muke amma ka ji ya ce wai da dare kafin mu tashi daga bacci an je har da yin limanci a can sannan kuma ya je sama ta ɗaya ta biyu ya yi ta waye ta ji sai ce ku dakata shi ya gaya muku suka ce shi to gaskiya ne daga nan ya samu siddiq saboda aka ibi shi kuma ake cewa da shi as-siddiq sannan kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da aka dan samu sa'u tsakanin nana Aisha da Safiya ko tsakanin ita da Hafsa na manta dai ko wace ce nana Aisha ta kalli annabi karama ko ka karama annabi ya ta tashi ita ma karama sai ta tashi na ta yi waye haka sai ta yi da kyau ya bi ta siddiq ko ya bin ta siddiq kaga annabi shi ma ya kara tabbatawa shi sunan sa siddiq wannan shi ko maganar babu yadda za a yi sayyidina abubakar ya sanfanta da siffa ta siddiq wajen gaggata duk wani abu duk nauyin sa duk yadda ya saba da hankalin annabi ne ya faɗa ba shi da matsala wannan kuma annabi ne ya faɗa yace da sama da ƙasa sama bata dau bata rike ba ƙasa ko bata dauki wanda yake gaskiyar Abu Zar ba ko ne zaman kansa yake
amma
matsayinsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana da kuma abinda malamai suka faɗa duk mutumin da ya kashe kansa za a yi masa sallah a matsayinsa na musulmi tunda ba a je yarda ba za a yi masa sallah man ba a san ahlul fadli ɗan tasha za a samu mutane za su da wata daraja a tsari su yi masa sallah ana raka taki gona amma annabi ya ce duk wanda ya kashe kansa ranar alkiyama abin da ya kashe kansa da shi za a saka shi a wuta sannan za a bashi abin ya kashe kansa sannan a ƙara farko da shi ya ƙara kashe kansa a farko da shi ita ce azabarsa har abada wannan shine matsayinsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa
mana wanda yake magana wai ina sa ka kura musu amma sallah sunan hadisi
ai min ya hadisin ne to ai mun zo ga cikin ko
eh
kaje mun zo kan hadisin ko a ku biyoci kun ga duk sahabbun da kuka ga mun kallake bin magana kan sa mun yi tarjuma sa a baya duk wanda kuma izo insha Allah a gaba zamu kokarin gargadar abin da ya samu kawo tarjuma sa ko sahabi ne ko tabi so da ka ba za mu dinga dauko kafin mu zo kan gaba zamu yi tarjuma sahabi ba kuma ku dinga sa alama duk wanda muka zo muka kallake kada wani ya dawo da zuwa ya ce da ai tarjuma wa da kuma sai da Umar ainin shi ta ba mu da bukatar mu karama mai ta so shine saboda haka wannan ina ga mu bakka sai mun zo kan hadisan sa insha Allah sai
wannan wani ina tafiya zuwa gurin aiki kamar kilomita kuma yake ne kuma fara ya sai da wani da ya ta shi wannan fara da ne
akwai jin akwai masallaci a gurin suka sallah suke watan yana tambaya ne akan batutu mutumin da yake tafiya wata ta isa a yi kasaru amma yanzu zai kwana biyar ne a sansan nan ya dawo gida abinda malamai suka ce idan kana yin kasaru ba ka da abokai na yin kasaru wanda za ku dinga yin zambi amma akwai masallaci da su suka sallah suke ba kasar suke ba to in ka zauna kai ta kasarinka akwai matsala domin sallah ita kadai mutum kai ta sallah kai kadai alama ce ta munafinci alama ce ta munafinci to dan kakka tun fasu da wannan suffa to gwanda ka je ka cika sallah ka ba mutane ai sallah da kai tunda ita asaru ai rukhsa ce ba azima ba ce rukhsa ce sauki ne Allah iya mutum saboda haka idan da irin wannan yanayin zaka je ku sallah ku tare da mutane a jami'i sanda sallah ta kubuce maka saboda wata dalili na uzuri na hanzari to a wannan lokacin sai kai kasar والله تعالى اعلم ما شاء الله 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 ما شاء ال